بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبر شاترة قواتن صفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرة دبو ديد دريه ديد قوم شاترة وان ديد ديد شاد بيو قواتن شدة واتو جون 1998. الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني يتي. ثانيا, إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار. واتو ينا مغانا دنغاني دا أبو وان دبي حابسو حالتا أي دنغاني دا مقبر تابا yace yana daga cikin bidi'o'i da mutane suke yi, wato su tafi ta kanar da suke zuwa ziyara zuwa wasu garuruwa musamman domin kai ziyara ga wani kabari. Yace to wannan abu ainihin haramun ne. To sai aka samu wasu malamai sai suka kawo ta'awilance. Daga cikin waɗannan ta'awili nasu suka kawo cewa ai wannan hani ya shafi ainihin wato masallatai uku din nan ne kawai. Idan ba masallatai uku ba, to bayan haka sauran masallatai ya halatta kaje. Amma masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da na Makka da na Madina, to wannan ana nuna falalarsu ne kawai. Wasu kuma suka ce wannan yana nuna a hukuncin ya takaita akan masallatai ne, amma sauran wurare ko kaburbuka ko duwatsu ko bishiyoyi za ka iya tafiya kai musu ziyara. To shine zo yana warware waɗannan zantutuka ɗaya bayan ɗaya. To shine sai ya ce abu na biyu, wannan amsar da suka bayar ta cewa ai wannan abu ma'ana ziyara ɗin in ya zama zuwa ga wani dutse ne ko wani bishiya ko makamantan haka, to wannan ba laifi a kai. Sai ce ai wannan amsa tasu ita ma ta faɗi, rusasshiyar amsa ce kamar wadda take kafin ita ma ta faɗi. Li'annahu la dalila ala takhsis, domin babu wani dalili da ya keɓe cewa sai masallatai ne kawai aka hana. Hadisin dai ya ce bai halatta wani ya tafi ta kanas ziyara ba sai ga ainihin waɗannan masallatai guda uku, masallacin Ka'aba da masallacin Annabi da masallacin Baitul Maqdis. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To sai wasu suka ce to wannan hukunci ya shafi masallatai ne kawai. Sai shine malai yake cewa babu wani dalili da yake abin ya shafi masallatai ne kawai. Fal wajibu al baqa' wa ala al umumi la siyama wa qad ta'ayyada bi fahmi sahaba alladhina rawu al hadith. Yace abin da yake wajibi a bar wannan hadisi sake babu kaidi, da masallaci da abin da ba masallaci ba, duk gaba ɗaya wannan abu ya shafe shi. Musamman ma an samu cewa wannan ainihin magana da muka faɗa fahimtar sahabban da suka ruwaito hadisin tana ƙarfafa shi, shine Abi Basrata da Abi Basrata, wa Abi Huraira da Abi Huraira, wa Ibn Umar da Abdullahi dan Umar, wa Abi Sa'idin da hadisin Abi Sa'idin in saha, in ya inganta, domin hadisin Abu Sa'idin bai inganta ba, domin Shahar Ibn Haushab ya ruwaito shi daga wurin shi. Faqad istadallu jami'an bihi 'ala al-man'i min as-safar ila at-tur, waɗannan sahabbai baki ɗayan su guda uku da Abu Basrata da Abu Huraira da Ibn Umar sun kafa hujja da wannan hadisi akan hana zuwa tafiya domin ziyarar turi sine. Wa hum adra bil murad minhu min ghairihim, wadannan sahabbai sun fi wanda ba su ba fahimtar wannan hadisi. Walidhalika qala as-Sanani fi Subul Salam, don haka ne al-Amir as-Sanani ya fadi a cikin littafin shi Subul Salam juz'i na 2 shafi na 251 yace wa dhahaba al-jumhur ila anna dhalika ghairu muharram, mafi yawancin malaman musulunci suka ce babu laifi mutum ya tafi ziyarar wani dutse ko wata bishiya ko wani abu makamancin haka. Wastadallu bima la yanhadu, yace amma sun kafa hujja da abin da bai kai ainihin a ce ya isa ya zama hujja ba. Wata'awwalu ahadith al-babi bi ta'awil ba'ida, sai suka ainihin yi ta'awili waɗanda yake suka karkatar da ma'ana hadisan da suka zo akan wannan matsala, ta'awili wanda yake mai nisan a yadda da shi. Wala yanbaghi ta'awilu, ita kuwa karkatar da ma'ana ta aya ko ta hadisi bai halatta ba, illa ba'da an yanhaba ala khilafi ma awwaluhu ad-dalil, sai in an samu wani dalili wanda zai tsayu akan ainihin ya goyi bayan wani ta'awili da aka yi. Zada aqibahu fi fatihil allam, dama shi Subul Salam littafi ne wanda yake al-Amir as-Sanani ya dauki wani littafi mai suna Fatuhul Allam sharhin bulughul maram, sai ya dauka ya rairaye wasu abubuwa ya kara wasu abubuwa, sai ya canza littafin suna daga Fatuhul Allam ya sa mishi Subulus Salam. Wannan Fatuhul Allam wani malami ne ba magharibi yayi shi, kuma wannan Fatuhul Allam har yanzu ana buga shi kamar yadda ake ainihin buga Subulus Salam. Akwai tsohon bugun dutse da ake buga shi irin tun bugu na da na India, ana buga shi a cikin mujalladi biyu manya-manya juz'i hudu rubutu ƙanana-ƙanana. Mun fahimci wannan da kyau ko? To amma yanzu an zo an yi tahqiqin shi, akwai wani babban malami ya yi tahqiqin shi akai wajen juz'i takwas ƙananan juz'ai haka. To shi wannan mai Subulus Salam da ya ɗauko iya abin da ya ciro kenan. A ƙarshen gaskiya don haka ne wasu malamai suka ce waɗannan muhtasarat da ake ba daidai ba ne,
ka samu malami yayi kafcecin littafi ka dauki alkalamin ka ka zaftare mafi yawancin shi ka ce ka mi mukhtasar na wannan littafin aka ce a'a ka bar shi a yadda malamin yayi shi in yaso in kana ganin da wasu gyara-gyara ne ka gyara a ƙasa da sunan ta haƙiƙi ko ta khariji ko ta aliki amma ka bar littafin a yadda yake domin za ku ji maganar da wannan zai Albani ya dauko mana daga asalin Fathul Allam din za ku ga cewa magana ce mai muhimmanci amma shi al-Amir Sanani ya zaftare ta kuma a cikin nashi littafin to ga dai abin da shi Ash-Sheikhul Albani ya dauko mana a cikin Fathul Allam juz'i na 1 shafi na 310 yace wala dalila babu wani dalili wanda ke hukunta ko ya halatta cewa za a iya zuwa ziyarar ainihin wani dutse ko wani ainihin masallaci da ba waɗannan wurare masallatai uku ba ko wata bishiya wal ahadithul waridatu fil hasi ala ziyaratin nabawiyya sai malamin yace kai hadisai baki ɗaya ma da suka zo suna kwadaitar da zuwa ziyarar kabarin annabi wa fadilatiha da duk hadisan da suka zo suna magana akan falalar zuwa ziyarar kabarin annabi laysa fiha al amru bi shaddir rahali duk cikin su babu wani hadisi da ya umarni da cewa ka daura kayanka takanas daga garin ku ka tafi ka je ka ziyarci kabarin annabi din hadisan ma da suka zo suna cewa a tafi a ziyarci kabarin annabi din da waɗanda suka kawo falala akan haka yace duk da haka babu hadisin da yace daga garin ku ka tafi takanas ka tafi ka je ka ziyarci wannan kabari ilaiha yace ma annaha kullaha bi'af tare da cewa a haka din ma duk hadisan masu rauni ne wato duk hadisan da suka zo suna cewa a je a ziyarci kabarin annabi kuma zuwa ziyara kabarin annabi na da falala dukkanin su masu rauni ne gaba daya aw mawdu'at ko kuma ma dukkan su hadisan ƙarya ne babu wani hadisi kwaya ɗaya wanda ya inganta ko kwaya ɗaya rak a duniyar ilimi ake magana ba duniyar jahilci ba a duniyar ilimi babu wani hadisi kwaya ɗaya da ya umarni da tafiya ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama babu shi amma hadisan ƙarya da hadisai masu rauni da hadisan yan kasuwa duk gasu nan birjik cewa man hajja falam yazurni faqad jafani wai annabi yace wanda ya haji bai ziyarce ni ba to wallahi ya cuce ni wannan hadisi ƙarya ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fade shi ba to duk haka hadisan suke to tare da kasancewar kajiyar da suke ma hadisan ƙarya ne da masu rauni fa amma duk da haka a cikin su babu wanda ya nuna cewa akwai ka tafi daga garin ku ma ka tafi zuwa kabarin dukkanin su suna ishara ne akan in ma ka je Madina din to ka je ka ziyarci kabarin ba suna cewa daga garin ku ne tashi takanas ka tafi ba a hakan din ma kuma ba su inganta ba sai yace wala yasluhu shay'un min halil istidlal ko hadisi kwaya ɗaya daga ciki bai inganta ba wanda za a iya kafa hujja da shi yanzu ba Albani ne fake magana ba yanzu Asharihul Maghribi ne yake magana wanda yake sharhin Bulughul Maram wannan malami ba Maghribi shine yake magana yace walam yatafaffan aktharun nasi yace kuma mafi yawancin mutane ba su iya amfani da kwakwalwar su sun gane lil farqi baina mas'alati ziyara wa baina mas'alati safari ilaiha mutane ba su amfani da kwakwalwar su iya gane akwai bambanci tsakanin mas'alar ka tafi daga garin ku domin zuwa ziyara wani kabari da kuma mas'alar ka isa wannan gari dan wata bukata ne daga nan ka je ka ziyarci wannan kabari ka tafi daga nan Zariya ta Kanas zuwa Kaduna domin ziyarar kabarin Abubakar Gumi a Kaduna to kai bid'a ko dan izala ne kai ka tafi daga nan Zariya zuwa Sokoto domin ziyarar kabarin Shehu Dan Hodiyo kai bid'a ko dan izala ne kai amma idan ka tafi wata harka taka ta daban Kaduna to in kai harkar ka ka gama ko kafin kai wannan harka sai ka ainihin je ka ziyarci kabarin Malam Abubakar Gumi ba shine makasudin tafiyar ka ba makasudin tafiyar ka kaje ka saro omo ne ko ka saro yadiddika ko makamantan haka sai ka ce to bari tunda nazo garin da kabarin malam yake bari je in ziyarce shi to in kai haka babu laifi to kun ga yanzu wannan baka amfani da kokoloka ba zaka iya bambancewa sai ka ce a to ai abinda aka hana din kuma shi aka ce ai a'a as-safaru ilaiha shine ka tafi daga Zariya ta Kanas zanne don ziyarar kabarin Malam Abubakar Gumi kai bid'a ka tafi ta Kanas daga Zariya zuwa Sokoto don ziyarar kabarin Shehu Usman kai bid'a amma sai ka tafi wata harka Sokoto sai ka ce to bari in karasa kuma in ziyarci kabarin Shehu to babu laifi akan haka don me makasudin zuwan ka ka je ne ka saro kaza ko kai hudda kaza ko kai kaza ko daurin aure daga nan sai kai amfani da wannan dama li ziyara amma as-safaru fa tafiyar da kai dan wani makasudi ne to wannan shari'a ta yarda da shi shine Asharihul Maghribi yake cewa mutane da yawa ba sa iya bambance wannan shi yasa ake son duk sanda kake karatu ka natsu dan ka iya bambance kaza da kaza Allah ya ji kan wani babban malami da ya rasu a kasar nan sunan shi Malam Yahayola wani alaramma ne in yazo yana koyar da mutane karatu gidan radio sai ya ce kada ka ce ghayrul maghrubi alaihim wala ralin sai ka ce ghayrul maghdubi alaihim wala dhalin sai ya ce au ai abin da ya hana din shi kuma ya fada tunda mafi yawancin mutane din lokacin suna cikin garabniyar jahilci don haka ba za su iya bambance radi da badi ba, ba za su iya bambance valin da ralin ba, sai ce abin da ya hana din shi ya faɗa. Kada ka ce ikra bismi rabbika allazi halaka, sai dai ka ce ikra bismi rabbika allazi khalaqa, sai ce ab ya hana din kuma shi dai din ya faɗa. To shine mafi yawancin mutane ba sa iya bambance waɗannan abubuwa sai wanda Allah ya taimaka. Allah ya taimake mu. Fasarafu hadisan ba'da an mantuqihi al-wadih, yace sai suka karkatar da ainihin wannan hadisi da ke magana akan ziyara waɗannan masallatai na Annabi da na Makka da na Qudus guda uku, sai suka karkatar da ma'anar shi wadda take ta karara. Gashi haka hadisin ya faɗa, haka hadisin ya faɗa, yace kada a ziyarci wani, kada a tafi zuwa ziyarar wani wuri sai waɗannan masallatai guda uku. To sai suka karkatar da wannan ma'ana wadda take karara, haka hadisin ya furuci da ita bila dalilin yad'u ilayhi, ba tare da wani dalili wanda ya kawo su ga wannan ta'awili ba, kawai san zuciya ne ya kai su suka yi haka. Qultu, ni albani sai nace, albani albani ne littafi kenan. Walil ghaflatil mushari ilayha, al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yace saboda irin wannan rafkana wadda wannan mai sharhi yayi nuni gare ta, cewa mutane ba su iya bambance tafiya don ziyarar kabari ko kuma maqsudin ka ya zama ainihin wato wata harka amma daga nan ka ziyarci kabarin, yace to saboda irin wannan gafala ittahama Sheikh Subki afallahu anna wa anhu, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akwai wani babban malami almajirin Ibn Taymiyyah ne, to amma shi a wajen aqida ba salafi bane, a wajen aqida shi ash'ari ne, irin aqidan nan da aka gada iyaye da kakanni malamai da shehunai al-wujud wal qidam, to wajen aqida kenan. Sannan wajen mazhabi baya bin mazhabi na salafiyya, ya takaiti ne da mazhabi na shafi'iyya kawai. Sannan a wajen mashrubi baya karbo zikirorin shi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a yana bin dariqa. To kaga abin yayi mishi yawa, ga dariqa, ga ash'ariyanci, ga shafi'iyanci, gaba daya bin annabi da sahabbai, to ya jingine shi gefe guda. To amma su salafiyya duk inda suke to ruwa ne, ko ka guje su sai ka afka musu, in ma baka sha su ba in ka mutu da su za a wanke ka. Allah ya wadata salafiyya da ilimi almajiran Ibn Taymiyyah, su Imam Az-Zahabi, su Imam Ibn Kathir, sai ya zama shi wannan subki duk da kasancewar shi ba dariqe ne a wajen suluki, a wajen aqida ash'ari ne, a wajen ainihin abin da ya shafi furu'a shafi'i ne, sai ya tafi je ya nemi izini wurin Imam Az-Zahabi cewa zai rinka yin karatu a wurin shi. To yayi karatu a wurin al-Imam Az-Zahabi bayan rasuwar Ibn Taymiyyah, ma yayi karatu kuma a wurin al-Imam Ibn Kathir. To amma sai aka samu matsala saboda kasancewar shi dan bid'a ne, akwai wannan tsohuwar kiyayya tsakanin duk inda dan bid'a yake da salaf, yana nan yana kin Ibn Taymiyyah a zuci tare da cewa yayi karatu a wurin almajiran Ibn Taymiyyah, sai yazo ainihin ya rubuta littafi yace zarafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yace ai Ibn Taymiyyah ma ya hana ziyarar kaburbuka, kamar yadda yanzu ba mamaki a samu wani shehin dariqa in yana saurare na sai yace ai ni ma dinnan na hana ziyarar kaburbuka. Kaga ko dai ya kasa fahimta ta ne ko kuma ya fahimce ni, amma son zuciya da kungiyanci da dariqancin da ke zuciyar shi ya toshe shi daga ya tsaya adalci. Ai ban ce kada a ziyarci kabari ba, a'a nace zaka iya tafiya yanzu ka ziyarci makabartar garin ku kai musu addu'a, sunna ta tabbatar da wannan, amma ka tafi ta kana zuwa wani gari dan ziyarar wani kabari ko wata makabarta, to nan ne kai bid'a. To shi ma Ibn Taymiyyah abin da ya faɗa kenan, ni ina da littafin Ibn Taymiyyah da yake akan ziyara, an yi mishi tambaya ya tabbatar da wannan. To sai su biki wannan almajirin almajiran Ibn Taymiyyah, sai je yace ai Ibn Taymiyyah ma ya hana ziyarar makabarta, yace zarafin Ibn Taymiyyah yayi mishi ƙarya, kamar irin yadda in mun ce in ka gamu da babanka kada ka durƙusa ka gaishe shi, don ka durƙusa ka gaida babanka ka tuce shi, duk jafa'in duniyar nan da lahira ka gama wa ubanka in ka durƙusa ka gaishe shi. Amma abin da ke girmamawa in ka haɗu da babanka shine kai mishi sallama, sai ku yi hannu sai ku gaisa, to duk alherin duniyar nan baki ɗaya kun samu daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi, Mu'adh ibn Jabal ya haɗu da manzon Allah akan hanya, yana haɗuwa da shi sai tsuguna ya gaishe shi, manzon Allah ya ce ma kalma ce ta tsawa a cikin larabci, ismu fi'il amrin ce, mabniyun ala sukuni, wa ma'anaha ay ukfuf, kamar kaga mutun yayi abu sai kace kai ne haka, haka ma me haka, kuma annabi bai taba ganin sun tsuguna mishi ba, yace me haka, sai ce ai na je kasar Sham ne, naga manyan gwara za ana tsuguna musu, shine naga duk cikin mu ba gwarzo kamar ka. manzo Allah yace da a ce zan umarci wani yayin wani sujuda da na umarci mace ta yi mijinta sujuda saboda tsananin haƙi da ke kanta na mijinta. Ashe wannan ya nuna mana sujuda a sallah ita ce take shika sharuɗa guda kaza dinnan da aka ce sai an aje gaba kaza sai an aje gaba kaza, amma wajen gaisuwa matakar ka tsugunawa mutum to wannan hadisi ya nuna wannan tsugunawa ma sujuda ce. Sai ka tsaya da kyau kaiwa hadisin kyakkyawa fahimta. Sujuda an a sallah ce ita ce za ce ka aje goshi da hanci da tafukan hannaye da gefen yatsu da kuma guyoyi, to kai sujuda a sallah kenan. Amma an ka tsuguna ka gaida mutum to wannan ma nau'i ne na sujuda. In ka rusunar da kai shi ma nau'i ne na sujuda, saboda a cikin alqur'ani Allah ya ce udkhulul qaryata udkhulul baba sujjadan, ku shiga garin kuna cikin sujuda. Ai ba suna sujuda tura goshi ba, ina ma'ana haka su shiga garin suna masu rusunar da kai. To dan haka sujuda a sallah ne take cika wancan sharuda. To sai annabi ya ce da zan ce wani ya wani sujuda ma'ana durƙuso irin wannan, to da mace nace ta durƙusa mijinta. Sai yasa duk sanda kika durƙusa kika kai shi da mijinki to kin zubar mishi da mutunci, kin yi mishi jafa'in duniya da lahirar nan baki daya. Mun fahimci wannan da kyau ko? To kaga wannan kenan. Sa'annan Imam Tirmidhi ya sake ruwaito hadisi da isnadi hasan, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ka gamu da dan uwanka musulmi ku yi hannu ku yi sallama ku amsa wa juna duk zunuban ku sai su kakkabe baki daya kamar yadda busasshiyar bishiya take zubar da ganyanta. To don Allah yanzu in ka hadu da mahaifinka don Allah ku kai hannu zunuban ku duk suka kakkabe don Allah alheri ya samu ko bai san ba. Don Allah in ka hadu da shi ka dauko haƙin Allah ka dora mishi don Allah baka cuce shi ba. Mutane ba su san cewa kowa akwai gurgurdan shi ba. Yanzu wannan wutar lantarki da kuke ga take ba mu haske, da za a jawo waccan wuta mai kauri daga generator a jona mata ba bindiga ba ke ba, saboda an dora mata abin da yafi karfin ta. Amma da aka rage karfin ta aka rage karfin ta aka zo sai dai daidai da bulb din, sai dai daidai da fankar, to wallahi kowa akwai haƙƙin shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To yanzu in ka faɗi wannan sai a ce ai ba sa girmama iyaye. A'a, ba durƙusa ne girmama iyaye ba, ana son duk sanda kake sauraron mutum dan kungiyarka ne ba dan kungiyarka ba, dan ɗariƙarka ba dan ɗariƙarka ba, yaran ku ɗaya ko ba yaran ku ɗaya ba. Allah madaukakin sarki yake cewa ku yi adalci, sai kai adalci game da sauraron shi da kake. Ba mu ce a wulakanta iyaye ba, muka ce a girmama iyaye, amma kada a durƙusa musu. Muka ce a je ziyarar makabarta, amma ka a tafi takanar daga wani gari zuwa wani gari don ziyarar kabari. Amma takanar za ka iya tafiya daga anguwarku ka tafi ka ziyarci makabartar garinku, amma ka fita garin takanar zan ziyarar wata makabarta to kai bid'a. To saboda rashin fahimtar irin wannan da kuma kiyayyar da ke tsakanin salafiyya da ƴan ɗariƙa, sai ta sa shi Ash-Shaykhu Subki Ash-Shaykhu Al-Albani yace Allah yayi mana afuwa kuma shi ma Allah yayi mishi afuwa, ma'ana Allah ya fe mishi. Sai tuhumci Shaykhu Musulunci Ibn Taymiyyah kenan bi annahu yunkiru ziyaratan qabrin nabawi, yace wai Ibn Taymiyyah yana hana mutane su ziyarci kabarin annabi walau bidini shaddi rahali, ko da ba da daura sirri ba, ma'ana wai sai yace Ibn Taymiyyah yana fada ko da Madina ka je saboda aikin hajji wai ka je ka ziyarci kabarin annabi, yace Ibn Taymiyyah ya hana wannan ma'a annahu kana min alqa'ilina biha. Albani yace tare da cewa Ibn Taymiyyah na daga cikin malaman da suka bada fatawa cewa aje a ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa dhakirina li fadliha, kuma Ibn Taymiyyah na daga cikin masu fadar cewa in ka ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai falala wa adabiha, har ma ya fadi ga ladduban yadda ake, yace in ka je wurin ka kada muryarka da karfi ga yadda zaka fara yin sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan ga Abubakar, sannan ga Umar, dan Allah mutumin da ya fadi irin waɗannan kuma a ce ya hana. To a dai fahimci abin da ya hana, in kuma kungiyanci da ɗariƙanci zai sa a kasa fahimtar shi, to ai ranar kin dillancin kura tana nan. Ranar da Allah zai ce wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina, lannan manzannin Allah ma sai an ciyo su an tambaye su balle waɗanda aka aiko, to balle malami balle ɗalibai kowa ya shirya sai an tambaye shi. Yasa sanda kake faɗe ka sani da cewa Allah yake bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna, manzannin Allah mala'ikuna nan suna rubuta duk abin da kake faɗi, kuma za ka yi jawabi a ranar alkiyama. Ka faɗi gaskiya sai kana nuna mutane kana cewa ha umqra'u kitabiya, jama'a ku karanta littafina. Ƙarya ka faɗa littafin ka zai zo maka da hannun hagu kana cewa ya laitaha kanatil qabiya halaka anni sultaniya, da kanka kana cewa ina ma dai ai maka mutuwar kwaf daya ka mutu daga ita ba wata, duk mulkin ka ya tarwade, kai ne shehi, kai ne malami, kai ne wali. Wallahi in kai ƙarya Allah yana nan yana da manzanni sun rubuta, kuma ranar alkiyama zaka ce mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. wani irin littafi kenan da ƙarya ƙarama da babba sai ya kididdige. Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira, abin duk da mutane suka aikata za su samu abin ajibge. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah ba zai cuci kowa ba. Shi yasa sanda kake magana akan wani dan kungiyarka ne ko ba dan kungiyarka ba, ka faɗi gaskiya akai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? وقد اورد ذلك في غير ما كتاب من كتبه الطيبه يجي ابن تيميه يا كاو يدا اكي زياره قبرن النبي يا فدي فلالا ابن بما ا cikin littafi kwaya daya daga cikin tafan shi ba a cikin dukkan littafin ibn taymiya alhamdulillah rabbil alamin ba alfahari ba gaba daya littafin ibn taymiya Allah ya mallaka mun su idan mutum ya ce ai ibn taymiya na inkarin ziyara kabari sai kaman ni zan iya ce mishi a wannan littafin ya kawo mana magani fatawa kawai ibnu taymiya yana da fatawa juz'i 37 a ce ala gafata malam ina hukuncin kaza sai da aka tattara juz'i 37 duk duniyar ilimi wannan malami guda ɗaya yake da wannan kakaf babu a cikin salafiya ko a yan bid'a babu sai ibnu taymiya shi kadai fatawa kawai akrama kallahu ina hukuncin in akai kaza akai kaza yace kaza da aka hada sai da aka samu littafi tun daga ɗaya har guda 37 duk duniyar ilimi babu ishi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To idan mutum ya ce kaza sai a ce a zo da littafin Ibn Taymiyyah nuna mana inda ya faɗa. Amma yanzu din nan da la'asar wallahi sai da na ɗauko wannan littafin nashi a ziyara din na ƙara karantawa gashi yana tabbatar da yadda ake ziyara kuma gashi yadda ainihin ladubanta yake. To ya za a ce ku faɗi gaskiya mana? Shi yasa ku kanku muke muku nasiha cewa kada ƴan bid'a jinin bid'a ya zafi a jikinsu, kuma kuma ku sha jinin bid'a in sun faɗi ƙarya a kanku, ku ku faɗi gaskiya a kansu. Saboda ka rinka tunanin Allah zai maka hisabi, kar ka mai da abin musulunci kamar faɗa ne na yara, ya zagi babanka kai ma ka zagi baban shi, a dubi kai ka san cewa fa za a yi maka hisabi in shi ya zama gafalalle, kai ka lura ya faɗi ƙarya akan ka, kai ka faɗi gaskiya akan shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Aka ce wala ilma illa husna zannin li sahibihi, ba za ka taɓa zama malami ba sai in ka ga maganar wani malami ka yi mishi kyakkyawan zato. In ka ga malami ya yi wata magana kana ganinta da gurguwar fahimta, ka yi tunanin wata kyakkyawar fahimta wannan ma'ana za ta fi ɗauka, ka fassara wannan ya fi da ka yi mishi ta'awili. Amma yanzu haka mutane suke, Ibn Taymiyyah ɗin nan in ka je da su Yusuf an-Nabhani suke zagin Ibn Taymiyyah da Ibn Abdul Wahhab da Ibn al-Qayyim da Ibn Abdul Hadi, wallahi tallahi sai ka ce waɗannan mutanen in akwai wuta a hannunsu za su ɗibi waɗannan malaman su saka su. Amma me ya hada su da su dan Allah? Ba wani abu ne ya hada su da su ba, waɗannan suna bin mazhabin salaf ne, waɗannan sun ce ba za mu bi kowa a duniyar nan ba sai annabi da sahabbai, waɗannan kuma suka ce mu kuma za mu bi khalaf, za mu bi malaman da suka zo daga baya, shikenan. To ka faɗi gaskiya mana a kansu, su da kansu ƴan bid'a suke cewa tariqatul salaf aslamu wa tariqatul khalaf abyanu, hanyar salaf hanyar da annabi da sahabbai suka bi sai su ce tafi lafiya. In Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa, Allah ya daidaito akan al-arshi, sai su ce to Allah ya faɗi haka to min yadda, sai su shiru. To hanyar annabi da sahabbai kenan da salafiya. Hanyar khalaf kuma khalafiya sai suka ce ai wannan ausa ta fi girman bayani, za a yi ta kwakulo bayani, to yayi daidaitu, to ai in akai kaza to sai kaza. To su da kansu ba su ce aslamu ba, sai suka ce ausa wa abyan, ta fi yalwata, ta fi bayani. Duk bayanin da za ka yi idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa aktharu ma yajni alaihi ijtihaduhu, wallahi ba Allah ne ya taimake ka ba, duk zurfin bincikenka da za ka yi halaka za ka yi. Su da kansu suka ce hanyar annabi da sahabbai da salafiya ta fi zaman lafiya, amma hanyar khalaf da suka zo daga baya sai suka ce ta fi faɗi, ta fi bayani. Duk bayani in ya kauce annabi da sahabbai ba fata lokaci ba ne? Fata lokaci ne. Abdullahi dan Umar aka ce farillar sallah guda nawa ne na alwala guda nawa ne? Ya ce mu dai annabi ya yi sallah mu ma musulmi mun yi. Aka ce a farillar sallah guda nawa ne? Ya ce annabi ya yi sallah musulmi sun yi. Aka yi juyin duniya ya ce shi dai annabi ya yi sallah musulmi sun yi. Ya ce ka gan mu da mu ma guzawa ne. Muna nan sai Allah ya turo mana annabi, ba mu san littafi ba, ba mu san karatu ba, ya zo ya koya mana yadda ka ga muna yin sallah haka muka ga yana yi, zaman mu lafiya. Ai dan haka su kansu malaman fiqh suka ce ai ba lallai ne kowa ya san farillan sallah farillan alwala ba, in ka je aka samu ƙwararren malami ya nuna maka yadda ake sallah ka zo kai sallar ka lafiya, lau sallar ka ta yi. Domin in aka ce sai kowa ya san farillan sallah farillan alwala, to gaba ɗaya sallar shi ba ta kenan. Dan haka wa man lam ya'rif hadin nan la ya'rifu shay'an fi dinillahi, to da malamai ake da ɗaliban ilimi, amma wadannan dattawa a'a Abbas sun aka koya mishi yadda ake sallah da natsuwa in yi sallah yaje ala karba amma kai dalibin ilimi to tsaya ka haddace farallan sallah guda 15 sunnonin sallah guda 30 kaza guda 50 kaza guda 1000 har miliyan ka haddace kai dalibin ilimi ne amma wadannan tsofaffi wannan kaga ba zai yi akan su ba shi yasa annabi ya kasafta mutane akwai almusi'i salati wannan mutum da yazo yana tsatsagen kuciyar sallah haka yayi sadi uku bai iya ba sai annabi ya koya mai sallah in ka ce mai farallan alwala guda nawa ne bai sani ba amma sallar shi ta yi tunda annabi ya koya mishi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to abinda ake so kenan duk wanda zaka yi magana akan shi kana dan izala shi dan dariqa ne ka ji tsoron Allah akan magana wane eh yace kaza yace kaza yace kaza kada shi ya sharbo sharri ya maka kai kuma ka sharbo sharri kai mishi yadda ya zama dan bid'a kai ma ka zama dan bid'a adalcin da ke tare da kai shine zai sa fa mutun ya fahimci abin da ka sa gaba ba wai zalunta shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wabillahi tawfiq الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يجي مثل كتابه إما كان أصنع كتابك لتفاين ابن تيمية أقوى مناسك الحج ابن تيمية يأي لتاف يسبب أن تأيك الحج لحج النبي صورا بياني أتكن جزء إن أكو شافي نقدر أكو دتسائن من مجموعة الرسائل الكبرى دكتكن مجموعة الرسائل الكبرى أقوى مجموعة الرسائل الكبرى مجلد ديوني حق أكيش أنان أقوى مجموع الفتاوى الكبرى شيني ونمي مجلد 30 دبقوي مجموعة الرسائل الكبرى guda biyu ne shine albani ya hujja da shi anan mujalladi biyu ne juz'i hudu akwai majmu'ul fatawal kubra shine mujalladi 37 to ash-shaykh muhammad nasiruddin albani yace wa laqad tawalla bayana hadhihi al-haqiqa wa raddatuhu mata subki al-allamatu al-hafiz muhammad ibn abdul hadi fi mu'allafin kabirin yace wannan irin shubha da wannan karirai da wannan malami subki ya kawo su to an samu wani babban malami الحافظ محمد بن عبد الهادي يا دوكي نوين tsayawa ya bayyana gaskiyar al'amarin domin shi almajirin ibn taymiya ne yace ibn taymiya ya karantar da mutumuna ɗan islamiya har sai da muka rika mu kanmu muka zama a waje malamai ne amma mun zo gaban shi ne muke zama dalibai to sai kaga wannan ya san ibn taymiya kyakkyawan sani ko to in aka samu wani tserere kawai yazo daga sama yayi ƙarya game da ibn taymiya kaga irin waɗannan ne za su tsaya su raddi to ibn abdul hadi shine ya dauki alƙalamin shi yayin raddin wannan magana a cikin wani littafi babba asmahu ga sunan da ya sanya wa littafin as-sarimul munki fi radd ala subki takobi ne kaifin tsiya fasara kenan da Hausa takobi ne kaifin tsiya game da raddi akan subki wato yayi kace-kace da subki a cikin shi ya nuna subki yayi ƙarya domin mu da muka zauna da ibn taymiya mu ne zamu iya bada labari akan shi kai kuwa subki baka zauna da shi ba zaka iya bada labari akan shi ba mun fahimci wannan da kyau ko naqala fihi an ibn taymiya an nusus al kathira a cikin wannan littafi ya dauko zantutuka daga ibn taymiya masu dama fi jawaz ziyara wadanda ke nuna cewa ya halatta a ziyarci kabari biduni safari ilaiha ba tare da an yi tafiya zuwa ga wannan kabari ba an fahimta tafiya daga wani gari zuwa wani gari ibn taymiya yace wannan kan an hana amma daga kaje gari kaza wata bukata ka tafi ka shirye da mu shine ash-shaykh muhammad nasiruddin al-albani yace shi wannan malami ya dauko duk waɗannan zattutuka wa aurada fihi al-ahadith al-warida fi fadliha kuma ya dauko hadisan da ainihin suke magana akan falalar ziyarar kabari wa takallama alaiha mufassalan ya magana akan su dalla dalla yana nuna maka cewa gaskiya ba su inganta ba kan sai dai akwai hadisi da annabi ya umarni da ziyarar makabarta kamar makabartar garinku amma ka tashi ka tafi wani gari ta kanaf dan ziyarar wani makabari to babu hadisin da ya nuna wannan falala sannan kuma khususi musamman to babu wani hadisi na musamman game da falalar ziyarar kabarin annabi kabarin annabi na da falala a ziyarci ke ko sai yake cewa wa bayyana ma fiha min ba'athin ya bayyana raunin da ke cikin hadisan wa wada'in da kuma hadisan da ke na ƙarya a cikin su ash-shaykh al-albani yace wa fihi fawaid ukhra kathira a cikin wannan littafi akwai fa'idoji daban ma masu yawa fiqhiyya akwai fa'idoji na fiqhu wa hadisiya da na hadisi wa tarihiya da na tarihi harin bi kulli talibi ilmin an yas'a ila al-ittila'i alaiha wannan littafi ya dace duk wani dalibi ya kokari ya samu wannan littafi ya karanta shi littafin juz'i guda ne haka sunan shi kenan as-sarimul munki fi radd ala subki ma'ana takobi ne kaifin tsiya ne datsa daya jib game da raddi akan as-subki ثم ان النظر السليم يحكم بصحه قول من ذهب الى ان الحديث على عمومه الباني يقول كما حديث ما ده النبي يقول بهلته كزيارتي wasu wurare ba sai waɗannan masallatai guda uku. Yace in ka kalli wannan hadisi da kyakkyawan dubi zaka san cewa malaman da suka ce wannan hadisi ya shafi komai da masallaci da wanda ba masallaci ba bai halatta ka ziyarta ba sai waɗannan abubuwa uku. Li'annahu idza kana bi mantuqihi yanna'u min as-safari ila masjidin ghayri al-masajidi thalatha. Don in ya zama wannan hadisi ya fito karara ya ce bai halatta a ziyarci wani wuri ba sai masallatai guda uku, ya nuna kowane masallaci bai halatta ka tafi ziyarta ba kenan. Kace bari ka je masallacin Kano ziyara, bari ka je masallacin Sokoto, bari ka je masallacin Abuja, bari ka je masallacin Gombe, bai halatta ka tafi wannan ziyarar ba sai waɗannan masallatai guda uku. Ma al-ilma bi anna al-ibadata fi ayyi masjidin afdalu minha fi ghayri al-masjidi. Tare da cewa mun san cewa yin ibada a cikin masallaci kowane iri ne tafi yin ibada a inda ba masallaci ba. Amma duk da haka haka nuna cewa in ba waɗannan masallatai uku ba to karkaje. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ai a cikin hadisi annabi ya ce ahabbul baqa'i ila Allah al-masajid. A duniyar nan gaba ɗaya guraren da Allah ya fi so sune masallatai. Wannan hadisi sai ya ce unzur sahihat targhib. Kaduba littafin shi Albani din mai suna Sahihut Targhib wa Tarhib, lamba hadisi na ainihin 322, amma a sabon bugu ya zama lamba hadisi na 319 ne, wal mishka da kuma mishkatul masabih a cikin lamba hadisi na 696. To a kashin gaskiya a nan ne zan aje alƙalami in yi magana dangane da irin wannan takhriji da Ash-Shaykhul Albani yake yi. A kashin gaskiya irin wannan takhriji da Ash-Shaykhul Albani yake yi kuskure ne a cikin ilimin hadisi. Wato yadda yake shine in ya kawo hadisi wani lokacin ba duka ba, don kun ga a cikin wannan littafi Ahkamul Janayiz in ya kawo sai ya faɗi Bukhari, Muslim, Abu Dawud da sauransu. To haka ake yin takhriji a cikin ilimin hadisi. To in ya zo yana magana a gurguje ne, in ya kawo hadisi sai ya faɗa maka yace ka je ka duba wani littafin nashi, to wannan gaskiya laifi ne a cikin ilimin hadisi. Abin da ke daidai shine duk saurin da kake in ka kawo hadisi faɗi koda malami ɗaya ne cikin malaman da suka fitar da shi, in ya so sai ka ce wa ghayruhu akhrajahu Muslimun wa ghayruhu. Amma in ka ce aje a duba littafinka kaza, ba lallai bane mutane su mallaki littafanka, amma lallai ne malamai su mallaki littafan da suke hujja ne a cikin ilimin hadisi. Lallai ne malami ya mallaki Sahihul Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Musnad da sauran littafai haka, amma ba lallai bane malami ya mallaki waɗannan littafai na Sheikhul Albani. A cikin ilimi ake magana, jama'a mun fahimci wannan? To ashe in haka ne abin da ke daidai duk sa'an da ka kawo hadisi sai ka faɗi littafan da ke lallai ne mutane su mallake su. Ina fatan kun fahimci wannan abu da kyau kwarai da gaske. Yawwa, to wannan hadisi kam Imam Muslim ya ruwaito shi, sannan yace hatta walau kana al-masjid huwa al-masjid alladhi usisa ala taqwa. Albani yace koda kuwa wannan masallaci masallacin da aka ainihin gina shi akan bandishan tsoron Allah ne, alawa huwa masjid Quba, shine masallacin Quba alladhi qala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah yace as-salatu fi masjid Quba, yin sallah a cikin masallacin Quba ka umratin kamar ladan umara zaka samu. Wannan hadisi ma sai Ash-Shaykhul Albani yace unzur sahih Ibn Majah, sahih Ibn Majah, ka duba sahih Ibn Majah, lamba hadisi na 1411. Kaga shi ma kamata yayi takharijin shi yace duba Sunan Ibn Majah, in ya gama sannan sai yace sannan kuma ka duba littafi na sahih Ibn Majah, zaka ga bayani akan yadda ya inganta. Jama'a mun fahimce mu? Ai da ma shi ya koyar da mu wata ka'ida cewa li kulli jawadin kabwatun, duk inda ingarman malami yake, duk inda ingarman doki yake wata ran zai tuntube. Jama'a mun fahimce wannan? To makiyayin Muhammad Nasiruddin Al-Albani su kan da suka zo nan ai sai suka samu abin raddi. To amma sun kasa fahimtar cewa duk inda malami ya kai ya kawo ai ba a rasa shi da abin cewa. To duk sai yaban da kaji an yi mishi fa bai tunkuɗa wancan abin cewa ba, domin dukkanin mutum tare yake bai cika goma ba. Annabawa ne suke kawai kammalallu, babu wata naƙasa tare da su. Amma duk mutumin da yake daga kansa habbai hakan na ƙarshen mu za a iya samun shi wani lokacin da wani abin wanda yake na tuntuɓe ne. To wannan tuntuɓe nashi kai ya sa kuma a ce an yi kwande min shi gaba ɗaya, sai wannan kuskure nashi a yi mishi du'a Allah ya yafe mishi. Don haka almajiran Muhammad Nasiruddin Al-Albani da Ali Hassan Ali Abdulhamid da Salim Ibn Eid Al-Hilali sai suka yi littafi sifati saumin Nabi sallallahu alaihi wasallama, wanda duk yake da wannan littafi tsohon bugu idan ya ɗauke shi zai ga in suka kawo hadisi sai su ce ka duba Sahihul Jami'i Saghir, ka duba Sahihut Targhib wa Tarhib, sai suna hujja da tafi malamin su Albani kenan. Da suka dawo daga baya a cikin sabon bugun sai suka ce a ƙashin gaskiya sun gane cewa yin irin wannan takharijin kuskure ne a ilimi, don haka sai suka dawo suka bi ka'ida ta ilimi na takhariji. In suka kawo hadisi sai su ce Bukhari ya rawaito shi ko Tirmidhi ko wani da wani, in ya so ƙarshe sai su ce to kuma ka duba littafin malamin Al-Albani zaka ga ƙarin bayani. To kaga wannan shine abu akan ilimi. in kana da tsohon bugu na sifatis sawmi to kasancewa akwai sabon bugu wanda suka yi wanda suka yi wannan gyaran akai ni ina nan da kofi guda na wannan sabon bugun alhamdulillah wahda Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa idza kana al'amru kadhalika to tunda al'amarin haka yake ya zama koda masallacin Quba bai halatta daga nan kace bari ka tafi ziyarar shi ta Kanas ba amma in ka je Madina daga Madina sai kace to kuma bari in tafi Quba babu laifi me kai ka dama asali ka tafi ziyarar masallacin Annabi ne wanda wannan sunna ne to daga nan kuma zaka iya ziyarar ko ina a Madina in dai wuri ne na gaskiya kamar masallacin Quba kamar kaburbukan sa Hamza kamar makabartar Baqi'a kamar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama amma an ce ne maqsudun tahowarka Madina sai kace ziyarar masallacin manzon Allah to daga nan kuma sai na ziyarci kabarin shi sai zan ziyarci Quba sai na ziyarci kaburbukan sa Hamza to wannan shikenan amma akwai wasu masallatai na ƙarya masallacin Aisha masallacin Jabiru masallacin Abu Huraira waɗannan masallatai ba sunna bane ka ziyarce su sa'annan a kusa da makabartar Baqi'a a kusa da masallacin Quba a jikin masallacin Quba kana fita daga masallacin daga hagu da kai haka daga bayan masallacin to akwai wata makabarta a ƙashin gaskiya mutane suna zuwa ziyarata in sun je Madina amma kuskure ne an yi musu ƙarya cewa kaburbuka ne ainihin na wasu sahabbai a ƙashin gaskiya malamai na sunna ma sun tabbatar da cewa kaburbukan wasu rawatib ne kaburbukan wasu ƴan shi'a ne da aka taɓa yaƙi da su aka karkashe su a gurin to shi yasa ba daidai bane ka ziyarci wannan makabartar sai dai ka ziyarta lil ittiazi ma'anan lil ittiaz don ya halatta maka ka ziyarci kabari koda na kafiri ne ba dan komai ba sai dan wa'azantuwa ka je ka tsaya akan shi ka wa'azantu amma ba dan ka yi mishi addu'a ba amma kabarin musulmi in ka ziyarce shi zaka yi mishi addu'a kuma ka wa'azantu amma kabarin kafiri in ka je abu biyu zaka yi na farko ka tsaya akan kabarin shi kace manzon Allah ya ce kai dan wuta ne na biyu kuma sai ka wa'azantu kaga cewa in ya zama kasaitattun kafirai irin waɗannan yau ga su a ƙasa to ya kamata kowa ya ji a hankali kaga ka wa'azantu kenan misali dalilin wancan shine hadisin Imam Tabarani da wani mutum ya zo musulunta sai tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ina ubana yake sai Annabi yake ubanka yana wuta sai yake to naka fa sai Annabi yake duk inda kaje zaka wuce wani kabari na mushriki ka tsaya kai mishi albishir da cewa shi dan wuta ne to wannan shine sharadi shi yasa kai ne gwamna kai ne minista kai ne shugaban kasa director ne kai wane ne kai ka tafi ziyara Ingila ne Jamus ne Faransa sai aka ce ai zaku tafi zaku dora kurannin girmamawa a kabarin Lord Lugard a kabarin mai wandan karfe a kabarin kaza to ba furanni za a dora ba ba cire hula za a yi ana jimamin mutuwar kafiri ba an haka je aka tsaya sai ka ce ya kai Lord Lugard ya kai Lugard ai ba za ka ce Lord ba mako ya kai Lugard eh manzo Allah ya ce a ce kai dan wuta ne in ya zama irin su Lugard da suka ci Najeriya da yaki amma ga su Allah ya tattaro su ya kawo su nan to wallahi kowa ya rufa kanshi asiri misali Lord Lugard yana daga cikin turawa azzalumai da suka ci kasar nan da yaki Allah ya shiryar da mu Allah ya shiryar da mu ko shine sai yake cewa idza kana al-amru kadhalika fala an yamna al-hadith min as-safar ila ghayriha min al-mawatin aw la wa ahra in ya zama wani wuri na masallaci wanda ba waɗannan guda uku ba aka ce bai halatta a ziyarta ba don Allah aka ce duk wani masallaci a duniyar nan ba za ka tafi ziyara shi ta kanar daga garin ku ba sai waɗannan guda uku da na Makka da na Madina da na Qudus ko to ashe a hana ka ziyarar wasu wurare da kake ganin masu albarka ne shi yafi dacewa ko la siyama idza kana al-maqsud inma huwa masjid nabiy musamman ma in zama wannan masallaci mutane suna cewa ai masallacin annabuwa ne a ce ai a Misra ga masallacin annabi Musa ga masallacin annabuwa ne buniya ala ko inma huwa masjidun buniya ala qabri nabiyin yace musamman ma in ya zama wannan masallaci an gina shi ne akan kabarin wani annabi aw salihin ko wani wali to wannan yafi tsanani akan cewa ma haramun ne kaje ka ziyarce shi min ajli salati fihi wa ta'abbud indahu mutum ya je wannan wuri yayi sallah a wurin ko yayi wata ibada to bai halatta maka ba kace ai a Kano akwai wani masallaci wanda yake wannan masallaci akwai kabarin wani babban mutum a ciki dan haka bari in je in ziyarci wannan masallaci in yi sallah in yi ibada saboda in samu albarka to bai halatta maka ba wa qad alimta la ana man fa'ala zalika albani yake ka dai san cewa annabi ya la'anci wanda ya aikata haka fa hal yuqalu an yasmaha ash-shari'ul hakim bisafari ila mithli zalika to annabi da ya la'anci irin wanda ya je ibada a wannan wuri kuma shin a hankalta zai yi kuma annabi ya ce babu komai mutum ya tafi ta kanas domin zuwa wannan wuri yace kar kai ibada a wannan guri, to kuma zai yi yace to ka tafi? Ai ba zai yi ba. Wayam na umina safar ila masjidi Quba, kuma annabi ya hana tafiya zuwa masallacin Quba. Abinda ake ce maka kar ka dauka daga Madina, in ka je Madina zaka iya zuwa ziyarar masallacin Quba. Domin mun karanta nan cikin hadisin Bukhari cewa duk ranar Asabar annabi yana zuwa ziyarar masallacin Quba. To amma ana nufin daga garinku ne ka kulla sirdi ka ce ka tafi ziyarar masallacin Quba. To in dan an hana ziyara irin wannan ta masallacin Quba, dan Allah a hana zuwa wani masallaci daban ba shi yafi ba? Wal khulasa, a takaicen takaitawa, Al-Sheikh Al-Albani yace انما ذهب اليه ابو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر الى غير المساجد الثلاثه من المواضع الفاضله wannan fahimta da babban malami baban Muhammad al-Juwayni wanda yake mai bin mazhabin Shafi'iyya da shi da wasu malamai suka tafi akai akan cewa bai halatta a tafi wani gari don ziyara wani masallaci ba sai masallacin Ka'aba ko masallacin Annabi ko masallacin Qudus ko aje ziyara wasu wurare masu daraja huwa alladhi yajibu al-masiru ilayhi wannan fatawa ita ta dace ita ta wajaba kowa ya tafi akan ta fala jara makhtarahu kibarul ulama'il muhaqqiqina aban yace babu mamaki tunda don an samu wasu manyan malamai masu gyaran addini sun tafi akan wannan fatawa sun zabe ta al-ma'rufina bistiqlalihim fil fahmi wadanda an san su da tsayuwa akan fahimtar su domin wani baya tsayawa da fahimtar shi gashi ya kai babban malami amma sai kaga akwai rudani cikin kwakwalwar shi ba zai iya samun fahimta tashi ta kanshi ya tsaya ba Al-Albani yace an samu manyan malamai masu tsayuwa da fahimtar su sun tafi akan wannan wata amuqihin fil fiqhi da kuma cewa su waɗannan malamai sun yi zurfi a cikin fiqhu anillahi wa rasulihi suna fahimtar zancen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsal shaykhai al-islam ibn taymiya wa ibn al-qayyim misalin ibn taymiya da almajirin shi ibn al-qayyim sun tafi akan wannan fatawa rahimahumullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansu fa inna lahum al-buhuth al-buhuth al-kathira an-nafi'a fi hadhihi al-mas'alati al-hamma Albani yace da Ibn Taymiya da ainihin Shaykh da Ibn al-Qayyim suna da bincike da bayanai waɗanda suka yi masu yawa da amfani akan wannan matsala wa min ha'ula al-afadil Al-Sheikh Al-Albani yace daga cikin manyan malamai da suka yarda da wannan magana Al-Sheikh Waliyullah Ad-Dihlawi akwai wani babban malami malami ne na ahlus sunna kuma salafi a kasar India yake amma ya dade da rasuwa ana mishi kirari da cewa Waliyullah waliyin Allah Ad-Dihlawi yana daga cikin malaman da suka tafi a wannan magana wa min kalamihi fi zalika ma qala fi al-hujjah al-baligha yana daga cikin zantutukan shi da ya fadi gashi a cikin wani littafi nashi al-hujjah al-baligha al-hujjah al-baligha littafi ne mujalladi biyu al-sheikh sa'id sadiq mai littafin fiqh sunna ya dauki littafin yayi tahqiqin shi to ga abin da malamin ya fadi yace kana ahlul jahiliyya yaqsiduna mawadi'a mu'azzama mutanen jahiliyya sun kasance suna zuwa wurare da ake girmamawa bi za'anihim a yadda suke riyawa yazuruna ha suna ziyarar waɗannan gurare wa yatabarrakuna biha suna neman albarka da waɗannan gurare wa fihi min at-tahrif wal fasad ma la yakhfa malam dihlawi yace a waɗannan gurare akwai barna da canza addinin Allah yadda yake ba a boye abin yake ba gashi nan asalari zaka ga barna asalari zaka ga mutane suna bin addinai na maguzanci wai kuma suna cewa musulunci suke bi fa sadda sallallahu alaihi wa sallam al fasad sai annabi ya toshe wannan barna li alla yulhaqa ghayru sha'air bi sha'air don kada a cudanya abin da ba addini ba da abin da yake addini yanzu jama'a a lokacin da aka ce ga wani wuri ya fito da ruwa anan saka dadi anan garin nan Nazariya aka samu wasu ƴan kauyuka nan cikin kauyukan nan aka ce ai ga wani dutse yana bulbular da ruwa mutane suka rinka zuwa suna yin wanka suna sha suna alwala suna sallah to waɗannan wurare ne na maguzanci bai halatta dagacin wannan kauye ya bari ana haka ba kamata ya kafce wannan dutse a zubar da shi wannan kato da ya zauna da ƴan shara kuna zuba mishi kudade yana ci a wartake shi ya tafi ya je dufri ta bashi aikin yi a bashi jali ya je ya aikin noma ko wata sana'a amma bai halatta ba to irin waɗannan wurare barnar da ke cikin su Allah kadai ya sani kuma barna ta kai wa mutane anan nan ci kaji akwai sanda aka taba samun dara tsohuwar dara ta fada rijiya sai ruwan rijiya ya kada ya ja sai kai mutane suka ce ai ga wani irin ruwa ya fito kawai sai mazan gida suka zo suka samu ana ta turereniya a gidaje malam an samu akwai manaja akwai mai jawo ruwa akwai mai karban kuɗi ana ta rabawa mutane ruwa ya fito sai da ƙarshe aka gane dara ce ta gama shan duniya malam ta fada shine ta kada ruwa to in ya zama addinin mutane ya kai ga haka wallahi ba fada zani da mutane ba idan sun zage mu ba fada ba zagin su zani ba wa'azi zani musu idan ka fahimci addinin Allah a tsakanin mutane jahilai to kai kuma fitina da Allah ya hada ka da ita kenan dan haka sai kai hakuri kai jarabawa kake wallahi in ka koma kana fada da su to ba za ka ci nasara ba. Kowa da inda Allah yake jarabta shi. Annabi Ibrahim sai Allah ya jarabce shi ya hada shi da ubaba maguje. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha, ubangi ne manajan bautar gunki, kaga jarabawa Allah. Shi kuma a cikin annabawa ma shine babba, kaga jarabawa. Da annabi ya tashi jaraba annabi ya ainihin abin mai Yaqub, sai ba shi ƴaƴaye waɗanda suke guda goma, su kuma kangararrun yara ne ga su nan homeboys. Allah ya hada shi da su, suka rinka wahalar da shi, sai daga ƙarshe suka zo suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana, lallai baba mun cuce ka wajen shekara 40 amma ka yafe mana. Yace saufa astaghfiru lakum rabbi, Allah ya kai mu asuba ku zo ku zauna ina addu'a kuna amin, lokacin Allah na sakowa zan roƙa muku addu'a, Allah zai yafe muku. Su goma sai da suka yi shekara 40 kullum ma kirki suke wa babansu, ya za a yi a saka shi a wannan wahalar yau? In ya saba da wannan sai a saka shi a wannan, saboda kukan takaici sai da ya makance. Da ya makance su ji tausayin shi, sai suka ce tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna harban aw takuna min alhaliki. Wai har yanzu kana tunanin Yusufa, sai ka je ka mutu dan bakin ciki ko kuma ka makance ko? To sai kai. Suka je suka kai Binyamin, Binyamin ma ya subuta. Dan haka babban sai ya ce wallahi ina jin kunyar ubannan namu, ubannu ne mahaifi, amma mu rinka dandana mishi wahala haka. Ya ce wallahi ni ba zan koma ba, ku je ku ce wa baban nukan ba bata ne ba, da raina da lafiya ta, amma wallahi ina jin kunyar shi, shegantakan nan ta mu ta yi yawa, in ba da ya yafe min zan dawo, in bai yafe ba kam ni ina nan masa. Su da kansu annabin Allah ne, daga cikin manyan annabawan Allah annabi Yaqub, uban shi annabi Ishaq, kakan shi annabi Ibrahim, amma kaga Allah ya bashi ƴaƴaye goma sai da suka wahalar da shi, kaga jarabawa shi ke. Annabi Nuhu sai Allah ya bashi babban dan shi sai zama dan iska ne, kuma ya zama kafiri ne. Matar shi sai ta zama fajira ce. Annabi Lutu annabin Allah ne, sai Allah ya bashi mata fajira, shi yasa kowane ne kai ka shirya ma jaraba mar da Allah zai maka. Kowa ce ce ke ki shirya da irin jarabawa da Allah zai miki. Fir'auna na daga cikin shugabannin kafirci na duniya, sai Allah ya bashi mata daga cikin shugabannin bayin Allah cikin mata, Asiya. To ashe kowa ce ce ke ki dauka cewa Allah zai jarabce ki, sai zama ke din nan sallar dare da zikiri da tasbihi duk ba su wuce ki, sai zama mijinki gaba ɗaya sallolin biyar ma shi baya yi, kuma bai da ake mishi shi kafiri bane. Ba da maki mishi nasiha sai ke zai kire ki daga islamiyya, hijabi dai sai miki zai kwace. To ke jarabawa da Allah ya miki kenan, kashi aure ba naki bane, yaya zaki ki taimake shi ya dawo kan hanya abin da yake akan ki kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To shine abin da ake so mutane su fahimta. Kana malami na sunna, sai Allah ya hada ka rayuwa da ƴan bid'a. Hijira za kai ka bar musu garin, sai bid'a ta cinye su gaba daya, kuma wallahi ranar kiyama sai Allah ya tambaye ka. Don annabin Allah annabi Yunus da ya gudu ya bar mutanen garin shi, da yake ba Allah ne yake ka gudu ba, yana tafiya sai fada kogi sai kifi ya cinye shi. Allah yake wa laula ka annahu kana min al-musabbihina, wallahi ba dan tasbihi da ya rinka da zikiri a cikin kifin ba, lala bisa fi batnihi ila yawm yub'athuna, da cikin kifin ya zama mishi kabari har tashin kiyama. Me yasa? Allah ne ya fushi da shi. Wa dhanna an lam naqdir alayhi, wai yake da ya gudu, Allah yake da ya gudu sai yake tsammanin ma ba za mu iya kamo shi ba, yana tafiya ya shiga jirgin ruwa zai bagare, sai jirgin ruwa sai da ya je tsakiya sai ya kage, ba zai gaba ba zai baya, lokacin duniya na da tsarki mala. Sai aka ce to akwai wani da ya gudo daga ubangidan shi, daga cikin mutanen jirgin ruwan nan akwai wani gudajjen bawa, dan haka jirgi ya ki gudu, duk aka yi ƙuri'a sai ta faɗo kan Yunusa, sai a gan shi wannan salihin mutum ga gemu ga naɗi ga komai da komai. Aka yi ƙuri'a so uku aka tabbatar Yunusa ne da shi da wasu sun gudo, su bayu ne suka gudo daga masu su, shi kuma bawa ne ya gudo daga wurin Allah. Ana ɗiban su aka watsa su sai jirgi ya ki sai ya tafi. Yana dulmuyawa sai kifi ya buɗe bakin shi sai ya haɗe shi, shak shikenan sai ya haɗe shi. Me yasa ya bar garin? Don haka kana malamin sunna kace bari in gudu in bar su sun cika bid'a, ka tafi kuma Allah ya kasa biya maka buƙatar ka. Haka zaka tsaya kuna gwagwarmaya, ka ya gina ya ga su ya gina ya ga, ranar kiyama Allah ya hisabi. Shi yasa faɗa da su sun zo yaransu sun tone ka, a'a ranar sallah kowa ya mishi kwandala kwandala barka da sallah, wallahi kuwa ana nan sai sun yi maka iqama, ka wuce ka zama liman. Amma suka tone ka, ka bi su da gudu, ayya sai an yi maka alluran mahaukata wallahi wata rana. Mun fahimci wannan haka suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Me yawa ka karanta Abu Dauda da Nasa'i, kaga cikin babin kiran sallah akwai wani saurayi mai suna Abu Mahzura cikin sahabbai. Ka san tarihin wannan Abu Mahzura? Mushriki ne uban shi, kuma shi ma mushriki ne. Sai suka zo suka tsaya a Ka'aba suna kwaikwayon yadda Annabi yake sa ana kiran sallah. Irin yadda suke mana din nan. Sai aka zo ana suna kwaikwayon kiran sallah, su uku ne samari. Dukkansu ne shirkai ne, suna wa Annabi shegantaka. Sai Annabi ya ji su da dadin murya. Annabi bai ce da ya musu kunuti ba, sai ya kira su ku zo. Waye cikin ku na ji mai zaƙin muryan nan a ɗazu? Sai aka ce har wannan ne. Irin shegantakan nan fa suke su. Sai Annabi ya ce ɗan sake mini in ji? Sai ya sake yi. Sai Annabi ya shafa kanshi sai ya ce Allah ka sa ya musulunta. Nan da nan sai ya ji san musulunci ya shiga zuciyar shi. Sai musulunta shi ne Annabi ya koya mai kiran sallah mai kyau. Shine ka ji ya ruwaito mana kiran sallan nan da in aka zo wajen ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah na ƙarshe sai ka sake maimaito kiran sallan gaba ɗayan shi sannan ka wuce. Da Annabi ya tsine mai zai ruwaito mana wannan, da ya sa an ka haɗu da yan bid'a sai ka iya tafiyar da su. Jama'a mun fahimci wannan? Tsakaninka da Allah kake son su fahimta ko kana faɗa da su ne? In kana faɗa da su ka je ka zama ɗan tauri, ka sha tsimi, ka gyara barandaminka, duk wanda ya zo wuce aka kafce shi. To faɗa kake nema kenan, ko ka tafi hotel ka fasa gindin kwalba, duk wanda ka ga dama ka zartare rabin kai. To amma kana son a fahimci addini ne, to wallahi sai ka zama mai haƙuri akan abin da kake kiran mutane a kai. Allah ya shiryar da mu. Don haka sai yake cewa wali Allah yasira zari'atan li ibadati ghayrillah. Abin da yasa aka hana mutane zuwa wasu wurare masu albarka don yin ibada, in ba Makka ko Madina ko Baitul Maqdis ba, saboda kada wannan ya zama wata hanya da mutane za su je suna bautawa wani Allah. Wal haqqu indi, wannan malami waliyullahi yace ni a kashin gaskiya a guri na, annal qabra, zuwa ziyara kabarin wani shehi, wa mahalla ibadati waliyyin min al awliya, ko wasu wurare da ake zuwa ana ziyarar wasu waliyai daga cikin waliyai, wa tura, da kuma dukan turi sinin, ziyarar su a wuri na kullu hadha kullu zalika sawa'un fi nahay, dukkan su ɗaya ne a wuri na. Jama'a mun fahimta yadda bai halatta maka ka tafi ziyarar wani kabarin wani shehi da zuwa wani kari ko wata ƙasa, haka bai halatta maka ziyarar zuwa turi sinina ba. Ziyara kake so ka tafi ka ziyarci masallacin Ka'aba, ka tafi ka ziyarci masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko masallacin Baitul Maqdis. Ash-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wa mimma yahsunu at-tanbihu alayhi fi khatimati hadha al-bahth, yana daga cikin abin da yana da kyau in yi fadakarwa akai a ƙarshen wannan jawabi nawa, annahu la yadkhulu fi nahyi as-safar lit-tijara wa talab al-ilm. Shari'ar musulunci bata hana ka kai yawon kasuwanci ba. Daga Najeriya ka tashi ka tafi Togo, daga Togo ka tafi kasar Mali, daga Mali ka tafi duk inda zaka je. A Najeriyar kake, ka tafi Kano ne, ka tafi Sokoto ne, duk yawon kasuwanci shari'a bata hana ka wannan ba. Asalin ya shari'ar musulunci ta yi maka umarni da wannan domin yadda zaka kare mutuncinka ne. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da ko gani wasu manoma ne, wasu dukawa ne, wasu tunkoki ne, wasu ƴan kasuwa ne, wasu fatake ne. Shi yasa zaka samu kaburkan sahabban Annabi duk duniya, babu inda ba kabarin sahabban Annabi. Kasashen Afrika ne, kasashen Asia ne, kasashen Turai ne, duk inda ka je zaka samu wani kabari na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu inda ake ta fada can nan, tsakanin kasar Eritrea da kasar Habasha, akwai kaburkan sahabban Annabi a wannan kasashen. A kasashen Italy, can inda fada Paparoma take, Vatican, akwai kasashen sahabban, akwai kaburkan sahabban Annabi. Kabarin Abu Ayyub al-Ansari, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ainihin cikin kasar Italy. Akwai a cikin kasar Sham, wasu sun tafi jihadi, wasu karantarwa, wasu kasuwanci. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, shi yasa shari'a bata hana ka yawon kasuwanci ko yawon neman ilimi ba. Fa inna safara, domin wannan tafiya da kai, inna ma huwa li talabi tilkal haja, ka je ne domin wannan bukata ta kasuwanci. Haythu kanat la li khususil makani, in aka ce kasuwanci ya fi riba a kwatanin sai ka tafi, ya fi riba a Niger sai ka tafi, ya fi riba a sabon gari sai ka tafi, ashe ka je ne don ribar kasuwancin ba don darajar garin ba, ko to kaga babu laifi akan haka kuwa. Sai ce wa kadhalika safaru li ziyarati har ma malamai, daga ciki akwai Malam Abubakar Mahmud bin Allah madaukakin sarki ya ji kanshi a cikin tafsirin shi, yana cewa aina daga cikin ma nau'i na jihadi ka je ka kai wata ƙasa abinda babu, ko ka kawo wata ƙasa ko abinda babu. Nan garin ba su da wake sai ka je Sokoto kana saro wake kana kawowa, nan garin ba su da yadi sai ka je kana kawowa, ta kalma ne sai ka je kana kawowa. Aka ce wannan wani nau'i ne na jihadi kai ma, tare da cewa riba zaka ci, amma riban nan koda za su maida naira 50 ta zama naira 100, za su iya zuwa Sokoto su je su siyo wake ɗaya? Kai da ka kawo musu ba, riba ka ci, amma duk da haka ka yi jihadi, ka taimaka musu. An fahimci wannan da kyau ko? Sai yake cewa haka kuma as-safaru li ziyaratil akh fillah, tafiya domin ziyarar wani ainihin dan uwanka wanda saboda Allah kake kaunar shi, ka tafi wani gari domin ziyarar shi, fa innahu huwa al-maqsud kama qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fil fatawa, domin wannan dan uwa naka da kaje ziyara, kaje ziyara sadar da zumunci ne saboda Allah. Haka Ibn Taymiyyah ya faɗi a cikin Fatawa al-Kubra a cikin mujalladi na biyu shafi na 186. To jama'a mun ji ko abu na 11 kenan wanda bai halatta ba ga kabari shine ka tafi ta kanas dan ziyara wani kabari a wani gari, amma makabartar garin ku to wannan na daga cikin sunna, sai mai kokari mu raya, sai ka hara ka haura nan hayin ojo ka je wannan makabarta, sai ka shiga da ainihin kafarka ta dama ko in ka je shiga sai ka cire takalminka. Makabarta ba a shiganta da takalmi, sai dai in wannan makabarta ya kasance akwai kaya wadda an tabbatar da kayan nan za ta yi maka illa, to in yaso babu ne, amma in ka tabbatar babu wannan to ba kyau a shiga makabartar musulmi da takalmi. Sannan in ka shiga ka rinka taka tsantsan kakka taka kabarin musulmi, ba kyau taka kabarin musulmi. In za ka shiga kuma ka yi sallama, assalamu alaikum ahla diyar min almu'minina wal muslimina inna insha Allah bikum lahiquna, addu'o'in suna da yawa irin wadda ake sallama, amma wannan dai ita ɗaya daga ciki ce. Amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku waɗannan mu'minai maza da mata da ke kwance da musulmi, mu ma muna nan zuwa, Allah ya sauƙaƙe muku halin da kuke ciki. To in ka je ziyarar su ne umumi gaba ɗaya, sai ka tasa makabartar gaba ɗaya sai ta zama a gabanka, kamar mu nan yanzu sai a ce sai ka koma yamma da makabartar, makabartar gaba ɗaya sai ta zanta na gabas da kai, ka tasa ta gaba kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sai zama ainihin kana kallon gabas, sai ka ɗaga hannu sai kai musu addu'a baki ɗaya. Ko kuwa sai zama ka je ziyarar kabarin wani babanka ne, ko babarka, ko wani ɗan uwanka, ko wani mijinki, ko wata matarka, ko ɗanka, kuma ya zama kana iya gane kabarin saboda ka saka alama ta wani dutse. In ka je sai ka tsaya ka fuskanci wannan ainihin kabari, sai ka kira sunan mai kabarin, assalamu alayka ya Muhammad, fuskarka tana kallon yamma kenan, don shi yana kwance yana kallon gabas, kaga ka kalle shi kenan. To in ka gama kuma sai ka juya sai ka ainihin fuskanci alqibla, sai kuma kai mishi addu'a, waccan da ka je sallama kai mishi, dan haka ka fuskance shi. Yanzu da za ka yi mishi addu'a in za a yi ta gabas ake kallo, sai kuma ka ɗaga hannu sai ka yi addu'a. In ka gama mishi addu'a sai kuma mamatan da ke wurin gaba ɗaya su kuma sai ka yi musu addu'a. Kana gamawa sai ka fito ka kakkaɓa takalminka sai ka sa sai ka hauro ka taho, to ka yi sunna. Amma kakka je kabarin wurin wani ka je ka kwanta kana birgima, shehu wani al'amura sun tsaya duk gaba ɗaya ƙasa ta rikice, wallahi shehu da akwai yadda zai wa kanshi da zai saka kanshi a rikicin kabari ba, tatini shehu na da rai, yana nan yana bada shehuntaka ko walitaka ko karatu. Amma gudu ya ƙure wa shehu har yadda ya je kabari, to shehu ba shi da abin baka. Amma yanzu shehu yana da bukata a wurinka ne, shine kai mishi addu'a. Jama'a an fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu karatu kuma sai gobe insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.